Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41 ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Baballe
tare da
Hadiza Kari,
sai ni Daula Salim.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 30 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da kananan yara domin cimma manufarsu ta siyasa.
Amma sa yara cikin wannan ba daidai bane ba, ba mu ji dadi ba ko ba a kyauta ba. Yaran nan ya kamata a lokacin da aka abin nan ya kamata suna cikin azuzuwarsu. Rana Alhamis da rana ba a tashi makaranta ba, azuzuwansu a zo a sanya su layi a ba su kwali su rika, amma hiddosu a sanya su siyasa wadda ta ga za su fara koyon banka.
Haka ne Hafiz da Hadiza, kun san idan muka yi la'akari da abin da ya faru ranar 25 ga wannan watan inda aka nuna kananan yara na zanga-zanga akan zargin an san na goro da ake yi wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje. To a hakan ne yasa yau zamu saurari ra'ayin wasu kungiyoyi masu fafutukar kare rayuwar yara ta jihar Kano. Sannan kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi wani mai fashin baki akan harkar siyasa, sannan shi ma dan iya yayi tsokaci akan wannan lamarin.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. Ya kuke kallon yadda aka yi amfani da kananan yara 'yan makaranta ranar da aka saurari bahasin Jafar Jafar kan zargin da ake wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ya fito ne daga Baffa Ahmad Bicci, inda yake cewa gaskiya bai dace ba hakan, saboda ba 'ya'yan commissioner bane, duk abin da ya same su ba ruwansu. Allah ya kyauta da irin wannan mulkin.
To amin. Sai amsar mu ta biyu ta fito daga Abubakar Kawu Girgir. To a gaskiya dai wannan babban abin takeici ne da bacin rai kwarai da gaske, domin yin amfani da yara wajen cimma muradin siyasa samsam bai dace ba.
To sai Mansur Ahmadu Wasagu, inda yake cewa fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan shiri mai wayar da kan jama'a. To mun gode.
Sai amsar Musa Hadarin Asuba da Magaram, yace yau da gobe sai Allah. To gaskiya ni kam yau zan kasance dab da akwatin radio na domin sauraron amsoshin jama'a kawai. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi da na Khadija, inda suke cewa assalamu alaikum yau da gobe, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hakika yin amfani da kananan yara 'yan makaranta yayin da ake sauraron bahasin Jafar Jafar akan fadakalar gwamnan jihar Kano, wannan abin Allah wadai ne, kuma an zalunci waɗannan yaran.
Sai sakon kinuni Sani Yunusari da kaka Alhaji Gursuma da Masak suka ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. A yau mun kam za mu kasance da ku a rediyon mu domin jin cikakken bayani akan wannan lamari. Ku tashi lafiya.
To sai Yusuf Popana Latsa, shi kuma ce waye yau da gobe, a gaskiya wannan babban kuskure ne 'yan siyasar jihar Kano suka aikata, domin yin amfani da kananan yara 'yan makaranta babban laifi ne. Ya kamata duk wanda ke da hannu a ciki ko ma wane ne a hukunta shi.
Sai amsar Haruna Sulaiman Utuno, yace amfani da kananan yara a gun zanga-zanga a Kano ya nuna cewa gwamnati bata damu da karatun yaran talakawa ba.
To sai Abdulhamid Bashiru giwa so ba cewa yau da gobe gaskiya yin hakan babban kuskure ne da fatan gwamnatin jihar Kano za ta kiyaye aikata makamancin hakan a gaba.
Sai amsar Comrade Babayo Gambo da Magaram yace Hausawa na cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau. Yana da kyau a dau hukunci mai tsanani don gudun afkuwar hakan zuwa gaba.
Sai Sani Dahiru inda yake cewa an ci amanar yaran an kuma cuce su wallahi da akwai yaro na a makarantar sai nayi karar headmaster din kuma ko yanzu nayi Allah wadai da abin da aka aikata.
Sai amsar Sha'ibu Zidan yin amfani da kananan yara wajen sauraron ba'asin bayanan Jafar Jafar a jihar Kano ba laifi bane, matukar dai ba a cutar da su ba, sai su ma za su kara zama shaida.
To sakonmu na ƙarshe a ya fito ne daga Sa'idu Sabo Ayo inda yake cewa salam yau da gobe, wannan amfani da aka yi da yara dalibai a zanga-zanga a ranar da aka yi sauraron jin ba'asin Jafar Jafar akan faifan bidiyon zargin karɓan cin hanci da gwamnan jihar Kano bai dace ba. To jama'a mun gode a cigaba da aika mana da sakonni. Bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa aminin sa Isa Lawal Ikara.
Da ganin dan iya jingina jikin gini na sanni yake jira yana gani na yace na ikara ko kaji wata almara wa yanzu wani irin sabon salon siyasa ya kai ga yin amfani da kananan yara nace a dan iya kace dai in nemi guri in zauna don naga alamu yau zan shahira saboda na lakanci babbar magana kadadda ko wanda ta wuce mu jefa ta a kwandan shara musamman ganin kananan yara yan makarantar da suka daga kwalayen da aka ce suna goyen bayan gwamna gandu jane dan yi mai kara wanda suke ganin mai makon taimakon shi ma sun kare ne da jaza mai jan aikin da suke ganin a gaskiyar magana sun taka mai sabon kara tunda yanzu banda zargin daudala da dala a maimakon naira ana zargin ya jefa kananan yaran da ya kamata suna aji suna karatu a makaranta cikin lalura a daidai lokacin da duniya ke ganin ya kamata ƴan arewa su tashi su magance matsalar bara dan yace ai idan har ta tabbata gwamnatin Kano ce ta sa yara kanana ƴan makaranta suka daddaga kwali kawai dan nuna goyen bayan gwamnan Kanawan a matsayin gwamna adali to babu ko shakka ya jefa kansa cikin wani jidali musamman ganin yana cikin wani irin yanayi ne na mawuyacin hali amma a maimakon mai da hankali wajen warware kullin da yake ciki na zargin dumbuzar daloli ta hanyar baje ba a sun zargin Jafar Jafar din da majalisar dokokin jihar Kanawan tace sai ta kwakulo asali sai kawai a ce ya buge da jajibo yara ƴan makarantar da duniya ke ganin a gaskiya wannan batu fa ya isa ya ja hankali ko da ke dai da ma wasu na zargin shi wa gabanni a wannan kasa tamu da kashi irin na dankali wanda na sama ne kawai ke danne na kasa da sunan tattali shi yasa wasu suka daddage kan cewa a gaskiya an gina siyasar kasar mu ne akan rubabban tubali nace to ai dan iya tunda magana ce ta zargi sai mu koma mu tsira ido mu yi ta addu'ar Allah ya kiyaye yasa ƴan siyasar kasar mu su gane yanzu fa kan mage ya waye saboda babu wani dan siyasa da zai iya yi wa al'umar wannan kasa alaye har ma dai ta kai ga haƙoƙin kananan yara a wannan lokaci wai su akan ba a tauye maimakon gina musu kyakkyawan rayuwar da idan suka girma za su bi kowane sashi na daga tattalin arziki su mamaye shi yasa ma ya zama wajibi dukkanin wanda ya damu da ci gaban wannan ƙasa ya taimaka wajen jawo hankalin iyaye su jajirce wajen gane cewa idan dai har suna son gujewa dukkanin batun da zai jawo su zubda wa ƴaƴansu hawaye to ya zama wajibi su tabbatar da sun dangace duk wani bargurbin da ya bi su yake waye shi kuma gwamnan da ake zargi ya kamata ya je domin fidda kanshi daga dukkanin zaren zargin da aka zura mai maimakon yayaye a kashi dai idan aka bi a hankali Allah zai bayyana gaskiya akan koma waye
to madalla a gaida dan iya yanzu bari mu ji a gaskiya yanzu bari mu saurari wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari a zauren muhawara yau da gobe.
Masarari, assalamu alaikum, barka da kasancewa da kowa wannan lokaci da zamu tattauna akan batun nan da yake da alaka da zargin cin hanci da rashawa akan gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Dan Ganduje, kuma ana cikin bincike wani al'amari ya faru na shigo da yara cikin harkokin lokacin da wato shi mallafin wannan jarida ta Daily Nigeria ya gabata a zauren majalisar dokokin Kano, inda akwasu yara daga makarantun primary suka zo suna daga kwalaye na goyen baya ga gwamnatin Kano. Wannan al'amari ya jawo masu ruwa da tsaki da sauran al'umma suna tofa albarkacin bakin su akan wannan batu. Ne muka ga dacewar mu tattauna da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki don ganin dacewa ko rashin dacewar wannan al'amari, da kuma tattauna akan lamarin maga dalilin ma da ya sanya ko akwai wata kafa ta uzuri da za a yi waɗanda suka yi amfani da waɗannan yara. A tare da ni akwai Comrade Muhammad Alimashi, shi ne shugaban wata ƙungiya mai rajin kare rayuwar yara, Child Protection Network, mai cibiya a nan Kano. Comrade Alimashi, barka da warhaka.
Barka ka dai Alhaji Muhammad.
Sai kuma Barista Amina Umar Hussein, ita ce sakatariyar labarun kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa da ake cewa FIDA, mai wato reshen ta nan jihar Kano. Barista, barka da zuwa.
Barka ka dai Mahmud.
Zan fara da Mami Almashi. Tunda ku kuna sanya ido akan kai komo na yara, ya kuka kalli wannan al'amari?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Lokacin da muka ji muryoyin waɗannan yara a rediyo, ba mu ji daɗi ba, kuma mun yi matukar baƙin cikin yanda har aka so a sanya yara 'yan primary wanda ba 'yan siyasa ba ne ba, kuma shekarunsu ma ba su kai na su yi zaɓe ba, kuma ba za a zaɓe su ba, har su hito lokacin da ya kamata a ce suna cikin azuzuwansu, ana so a yi amfani da su ta fuskar siyasa. Wannan abu bai mana daɗi ba ko kaɗan, ko da yake na san ba mai girma gwamna ne ya sanya a yi haka ba, kuma mai yiwuwa ba da sanin shi aka yi ba, amma duk yanda aka yi dai ba a kyauta ba. Kuma ƙungiyarmu na nan na bincike ta gano makarantun da malaman makarantun da suka aikata wannan ta'asa, domin a walwale masu a jawo hankulansu, a kuma faɗakar da su cewa abin da suka yi ya saba ma tsarin doka, wanda ba ni ne ya kamata in faɗi wannan ba, barista ce ya kamata faɗa. Amma mu daga kare haƙƙin yaran mun san cewa yaran nan ya kamata a ce suna cikin azuzuwan su, suna karatu a wannan lokaci, ba kan titi suna goyon bayan 'yan siyasa ba, ko kuma suna tare da 'yan siyasa. Yau da malaman makarantar ne suka hito suka yi wannan, ba mai cewa a'a, saboda sun isa a zaɓe su, kuma suna zaɓe, kuma sun cancanci su yi duk abin da suka wato ko sun mallaki hankalinsu. Amma sa yara cikin wannan ba daidai ba ne ba, ba mu ji daɗi ba, ko ba a kyauta ba.
Barista Amina, ku har ma kun fitar da wata sanarwa kwana ɗaya bayan faruwar wannan abu, inda kuka tarar da al'amarin, kuma watakila kuka nuna ma kamar akwai matakan da kuke so ku ɗauka. Ya zuwa yanzu wannan hali ake ciki,
kamar yanda ka faɗa cewar mun riga mun fitar da sanarwa wacce muka yi Allah wadai da wannan abu, wadda shugabanmu ta kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, wato barista Huwaila, ta fitar, wadda kamar damar yanda na gaya maka tana cikin wannan zama, kuma tana fitowa daga cikin wannan taro, ta ga yara hankalinta ya yi matukar tashi. Mun zo office muka yi ta karɓar wayoyi da ƙorafe-ƙorafe a matsayinmu na ƙungiya wacce take kare haƙƙin mata da ƙananan yara, kuma na biyu ko in ce na uku a matsayinmu na iyaye, sai hankalinmu ya daɗa tashi, muka ga kai ba za mu iya barin wannan abun ba, wanda a take muka fitar da sanarwa wadda muka Allah wadai da wannan abun. Kuma kamar yanda na faɗa cewar muna nan muna shirin ɗaukan mataki akai, abin da ya ɗan dakatar da mu shine ganin cewar gwamnatin jihar Kano ta riga ta sanya kwamiti wanda zai binciki wannan al'amarin, a gano su waye suke da hannu a ciki, su waye suke da ruwa da tsaki a ciki, domin a san menene matakin da za a ɗauka, saboda babban makasudinmu wannan ta riga ta faru, kuma ba mu ce ta wuce ba, amma abin da muke jin tsoro shin me ake so a nuna wa yaran nan? Hankalin mu ya tashi, saboda yara ne. Allah ya kiyaye, da wani abu zai faru mu a matsayin mu na mata da muka san wahalar daukan ciki da haihuwa kuma a matsayin mu na lauyoyi da muka san dokoki da suke kare haƙin yara sai muka ga babu adalci ko kada abun firgitarwa ne abun tsoratarwa to muna kokarin mu ga cewa mun yi kuka da murya mai karfi ta yanda wannan abin da akai ba za a ƙara yin sa ba makamancin sa ma ba zai ƙara faruwa ba
mami almashi gashi kamar yadda ita barista take fada su ma gwamnati sun yi yunkuri na kafa kaman committee dan yi bincike akan wannan batu baka ganin kamar ita gwamnatin misali da ake ganin kamar da ya wunta akai wannan al'amari ya nuna kaman ba da ya wunta bane kuma idan ma da ya wunta ta ne kamar ta yi nadama
eh to gaskiya in ma da ya wunta ne ta yi nadama saboda har ta ce ba ita bace ba ba ta da hannu kuma ta sa wa wani committee don shi bincika kuma ni a zargi na wanda suka aikata wayannan mutane ne wanda suke son su yi fadanci ga gwamnati ko masu neman gindin zama ga gwamnati ko masu son a san su ko masu su nuna cewa ai su ma suna tare da gwamna amma idan za ka yi wannan ai ba haka ya kamata ba ka nebo ƴaƴan ka mana inda sun isa ƙura'a da waye ba ƴaƴan mutane ba kuma da izinin iyayen wa suka dauko ƴaƴan suka kawo su a titi yaran nan ya kamata a lokacin da aka abin nan ya kamata suna cikin azuzuwan su ranar alhamis da rana ba a tashi makaranta ba ko wanda ake yi da ranar da yamma ai 12 zuwa ƙarfe 1 ake tashi kana ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 4 ko 5 ko 6 kana sakan baci su shiga to ba mu yi hito su daga cikin azuzuwan su a zo a sanya su layi har a ba su kwali su rika an san gwamnati tana bakin kokarin tana kyautata musu mun ji dadin wannan kuma muna gode ma gwamnati take kula da su kuma muna roƙon gwamnati ta ƙara kula da su kan ba su abinci da kayan more rayuwa amma hiddo su a sanya su siyasa wanda ta kai za su fara koyon banka kuma kamar yadda barista ta ce abin Allah ya sauke sai aka samu alangama aka zo aka kashe wasu wa za a dauka wakili alhakin wannan saboda Allah
barista wai ba kwa ganin kaman ya kamata watakila ayiwa ita gwamnati ko jami'anta da ake ganin su ne suka shirya wannan uzuri la'akari da cewa akwai yanayi na mutum ne ya fada ruwa abin nan zafin sa ya kai inda ya kai dan haka wato ya tasamma ita gwamnatin hankali da ja shugabannin ta misali watakila za a yi la'akari da cewa zafin ciwo ne yasa suke neman muta a wato mafita dan haka ya kamata dan abin da suka yi ba abin mamaki bane
to gaskiya wannan ba zai zama uzuri ba saboda abin da zaka duba anan shine mu a matsayin mu na iyaye mata mun san menene daukan ciki menene haihuwa kuma yaya muke tarairayar rayuwar ƴaƴan mu har su kai ga sun girma sun shiga makaranta kamar yanda na gaya maka cewa Allah ya kyauta wani abu ya faru babu wanda za su fi jikkata ko su fi samun shiga wani hali kaman yara za a iya take su za a iya ba mu ma san inda za su shiga ba ko su shiga dimuwa kuma abin da yasa zaka ga wannan abin da za a ce ba za a iya saurara mishi ba shi fa babu doka ce fa ta ce a kare haƙin yaran nan doka ce ta ba su ƴancin su doka ce ta ce a ba su ilimi ma doka ce ta ce duk wani haƙoƙi nasu a kyautata musu kuma wannan ko mutum ya je makaranta ko bai je makaranta ba ya san cewa a addinance ma dole ne ka kare rayuwar yaro a takaice ma a doka ta musulunci ana fifita rayuwar yaro akan ta babba haka malam mai askari yace idan matsala ta tashi kar a duba uwa kar a duba abduba menene zai zame wa yaro maslaha menene zai kyautata wa yaro zai duba rayuwarsa haka yake a cikin kundin mu na shari'a to anan idan ka zo ka dauko yaro kana nufin baka san dokar ai kowa ya san dokar cewa yaro abin a kyautata masa ne abin a kiyaye dokarsa ne abin a kiyaye mutuncin sa so ba abin da za a yi uzuri bane saboda abu ne fi kuma da zaka duba shin wannan fito da yaran da akai me ake so a koya musu menene hikimar yin haka a duniya yanzu fama ake da tawaye ta'addanci bore ga gwamnati da wasu abubuwa to in a wannan shekarun ka fara taba zuciyar kananan yara da irin wannan abubuwa in yaro ya girma me zai zama wanda yaro shine madubin al'ummar da za ta zo nan gaba
mami almashi mun saba ji idan abubuwa su kura ta taso irin wannan sai gwamnati ta yi awan gaba ta kafa committee wasu lokutan ma kwamitin ba su kawai ayyanawa ake yi tunda ko kuna bibiyar haƙoƙin yaran nan wacce damara kuka ɗauka don ganin cewa misali akalla na farko ma dai akwai kwamitin kuma sannan ya yi aikin da ya dace ya fitar da rahoto da ya kamata.
To ai wannan ba yau aka saba ba, amma wannan karan da wuya a sha saboda masu zuba idanuwan suna da yawa. Ba mu kadai bane ba, ba fida kadai bane ba. A radio naji wani lawyer mai zaman kanshi ya ce zai kai gwamnati makala baki da kan wannan abin da ya faru. Saboda haka mu kamar yadda muka saba za mu yi ta bibiya su waye committee members din, meye cancanta su, kuma yaushe suke zama, yaushe za su gama, yaushe za su bada sakamakon su, ko sakamakon in yayi to meye sakamakon, sakamakon nan abinda muke so kada ya kara aukuwa. Saboda wannan kaba koya ma yara bijirewa ne da tawaye. Idan yaro ya tashi daga bijirewa da tawaye an shiga uku, ba da ta riga ta fada duk in ba a gane rayuwar yaro ba yanzu ya zama shugaba na kirki a gaba, to wallahi za mu samu shugabannin da ba su da adalci kuma ba mutanen kirki ba tsayayyu kamar yadda ya kamata.
Barista, idan kwamitin nan ya fito da rahoton sa a makaddara ba ku gamsu ba, me za ku yi?
To gaskiya abinda zami nan gaba ba zan iya ce mata kaman mai ga abinda zami ba, amma duka abinda yake faruwa kamar yadda muke muna aiki ne da kundin tsarin mulki, wato duk abinda mutum zai dole ya yi shi bisa abinda dokoki suka aji. So akwai dokoki da yawa da muke da su wanda kuma za mu bi su bisa tsari na doka da bin ka'ida ta shari'a, ganin cewar an yi adalci akan wannan abun. Musamman kamar yadda na gaya maka cewa mu kungiya ce mai zaman kanmu, ba wai kungiya bace ta gwamnati ko wadda take yin aiki don samun riba, a'a kungiya ce ta zaman mai zaman kanta wacce ba ta iya jihar Kano bace, wannan kungiyar ta duniya ce gaba daya. Kuma kamar yadda na gaya maka cewa wannan abun kamar yadda Comrade ya faɗa ba wai iya Kano bane, mu da kanmu shugaban mu ta karbi wayoyi da sakonni daga sassa na duniya wanda har kusan ma akwai wanda suke mana ba'a da dariya akan dama haka muke ko wani abu makamancin haka. Su kaga za mu kokari mu ga cewa mun kare martaba da kima ta jihar Kano, mun kare martaba da kima ta dokokin kasar mu, sannan mun kare kima da mutuncin yaran nan ta inda hakan ba za ta kara faruwa ba, kuma duniya ta san cewa wanda yayi wannan abun gafa abin da ya same shi.
Kuma da almashi dama ku kungiyoyi irin waɗannan akwai wasu mutanen da suke zargin ku cewa kamar wasu ne daga gefe musamman kasashen ƙetare suke ziga ku kuyi wasu abubuwan, baka ganin kamar tunanin sai na kan layi la'akari da watakila abinda ita barista take faɗa da kuma kai ma kai makamacin wannan bayani ba?
Musamman cewa addinin Allah ya shirya cewa ku yi aure, ku haihu, ku samu zuri'a, kuma ku tarbiyyantar da su, tarbiyyar yaya tana kan iyayensu, ko da kungiyar duniya ko ba kungiyar duniya, addinin da muke yi na musulunci ya ce mu haihu mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu tun daga haihuwarsu har zuwa ga balagarsu, kuma mu saba musu aiki tarbiyya. Me yasa an sa aka ce a ruwa ta gari ba za a samu nagartaccen ƴaƴan da sauransu ba? Maganar cewa kungiyoyin duniya suna ba mu kuɗi ko muna yin yadda suke so ba ita bace ba magana. Abin da ya kamata ai aka yi, abin da aka yi yayi daidai ko bai yi daidai ba, an ci zarafi ko ba a ci zarafi ba, an janye mutum daga inda ya kamata yake zo an kai shi inda ba daidai ba ko ba ai ba, shi za ka kwadanta ba wai wanda za a to ƙarya muka wadi ko ba ai ba, ba ku ka wadi ba, muka ji a kunnuwan mu.
Barista, dama kungiyar ku ta duniya ce fa kamar yadda kika ambata, ya wannan tabbaci zaki baya wa mutane misali cewa wannan abin da kuke yi kun gamsu da yadda kuke yin sa kuma yin ku ne bayan wani ba?
To wannan kamar yadda Comrade ke faɗa, kamar yadda kuma nima na faɗa cewa dokoki na addini da dokoki na ƙasa sun fifita maslahar yaro akan ta manya. So kamar yadda na gaya ma cewa mu muna so mu ga cewar wannan abin an yi adalci, ba za mu bar shi ba, za mu bibiye shi mu ga cewa an yi adalci, sannan kuma mun tabbatar da cewa nan gaba hakan ba ta ƙara faruwa.
Amma me yasa ba ku yi farta ɗaya ba tun lokacin da ta faru? Abin ya faru kuna garin nan a idan kuma aka yi, watakila ba ku yi fitar da sanarwar da kuka fitar ba, kuka yi Allah wadai da lamarin har sai da ku watakila kuka samu matsin lamba daga kasashen ƙetare.
Na gaya maka cewar wannan abin ya faru akan idan shugabanmu a ranar Alhamis din kwamitin da za su zauna saboda mu ma kungiya ce masu sa ido don tabbatar da adalci an ba mu gayyata mun shiga gurin muna tana fitowa shugabanmu barista Huwaila ta ga abin ta taho office da mu muna sauraron su muna jin su muna kuma jiran ta zo ta ba mu sanarwar bayan abin da ya faru tana zuwa ba a yi ma maganar zaman ba sai maganar tashin hankalin wannan da ya faru na yara ta inda aka sa rayuwar yara a fifai ake tallanta to wannan abin muka zauna muka yi ta tattaunawa wanda kuma ina ga murya America za ta zama shaida cewar akashi gari muka fitar da sanarwa muna Allah wadai da wannan abin da ya faru kuma a wannan ina ga ranar aka ce an kafa kwamiti don ya bincike wannan al'amar
arzikin da suke jagadara yan uwa umma kuma tawa yan arewa suke jagora aka same wa sharewa dan kwade na kwade ko mulki bai kamata ne mausewa ba biyayya duk wanda bai sa arewa
to madalla yanzu bari mu ji ta bakin Dr. Abbatu Bako wani mai fashin baki akan harkokin siyasa
Dakta zamu so mu ji ko da shi ko ne mana fakin baki game da sharuɗa da kuma ka'idodi da abin da demokradiya ta zo da shi menene ka'ida ta ce ko kuma tasiri wato kyakkyawa ko aka san haka na shigar da yaran da ake ganin shekarun su ba su kai ba misali harkokin siyasa ta kowane nau'i
to Allah hakika dai idan muka duba ta nazari na ilimi da kuma rubuce-rubuce da masana suka yi akan demokradiya al hakika wato yara ba su da wani muhalli ko wata wato rawa da za su ta haka a tsari irin na demokradiya saboda yara wanda suke ba su kai shekara 18 ba za su yi zabe ba yara wanda suke shekara 18 ba za su shigo cikin harkokin siyasa tun da magana kake ta tafi da mulkin al'umma kwakwallo su da ilimin su da gogewar su na rayuwa bai kai mizanin ma da za a yi maganar sabancin siyasa saboda haka Allah ya ni ban taba ganin ko a rubuce ko a wani bincike an yi magana kan cewar yara wanda suke kasa da shekara 18 suna da wani ko wata rawa da za su taka demokradiya babu wannan alhakika a fage na ilimi
to amma ba ka watakila ba a yi nazari ba wajen ganin cewa watakila masu kokarin su shigo da yara ciki ba ka ganin kamar suna so kamar suna ba su wani horo ne ko training ta yadda za su fahimci da al'amura suke gudana a fagen demokradiya
to alhakika idan muka duba ga wato al'umman da ko kasashen da suka balaga suka girma a tafi da mulki irin na siyasar demokradiya irin su Amurka da Ingila da Germany da Japan da shauran su ba mu taba ganin yara ko a aikace ko a rubuce an ce za su taka rawa a tsari irin na tafi da mulkin demokradiya ba gaskiya babu shi saboda haka saka yara ko kuma ummata yara ko kuma nuna musu hanya ta siyasa a lokacin da suke primary ko kuma suke makaranta gaba da primary halayika kuskure ne kuma haramu ne a demokradiya saboda haka da al'umma da ko shugabancin da suka shigo da wannan halayika ya kamata a yi bincike a gano su waye suke da laifi na yin wannan aiki wanda yake ba daidai bane haramu ne a ilimi na siyasar demokradiya lalle ne a hukunta su saboda nan gaba kada waɗansu zo su sake kwata ko maimaita kutankucin irin wannan wanda yake kuma nan gaba saka yaran a ciki zai iya tambadar da ita kanta yin demokradiyyar
eh dama abin da nake so in kai gare shi kenan cewa to tunda kun ce a nazari na ilimi babu wannan tsari na a tsoma yara cikin harkokin siyasa musamman kafin su kai shekaru 18 lokacin da suka kai mizanin dangwala ƙuri'a yin hakan menene tasirin sa misali a tsarin zamantakewa da kuma shi kansa sha'anin fagen mulkin demokradiyyar
to idan muka dubi maganar wato zamantakewa na al'umma alhaqiqa kamar yadda muka faɗa kuskure ne saboda shi yaro abin da ake bukata shine ya sami ilimi ya sami tarbiya ya sami wato abinci mai gina jiki wanda zai ba shi lafiyar da nan gaba shi ma zai zama shugaba sannan kuma dora shi akan layin da yake in ya sami ilimin zai taimakawa al'ummarsa zai taimakawa kansa zai taimakawa iyayensa da iyalansa zai taimakawa duniya wannan shine ka'ida shine tsarin da yake wato ya kamata ya wa yaro amma sa ko yaro a cikin wata wani faditashi ko matsala ta tafi da demokradiya da siyasa halakika haramun ne kuskure ne duk wanda suka kokarin su yi wani abu makamancin irin wannan a cikin kowace al'umma a duniya kamata a yi cewar a bincika kuma a hukunta su.
To jama'a, duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin abokan aikina da suka taya gabatar da shirin.
Hafiz Baballe
tare da Hadiza Kiyayi, ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya. Gaba tilas ne. Mu ji alishashanci an sharri.